الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سو كل رسول عليه وأن درسينا كتاب الجامع لكتاب الكافينا الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله درسمو نيوشينا درسينا بيو yau muna goma ga watan Zulqa'ida shekara 1441 bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da 1 ga watan 7 Julai shekara 2020 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana tawfiki a satin da ya gabata mun yi gabatarwa akan shi kansa mawallafi al-Imam Ibn Abdul Barr sannan mun yi dan sokaci akan littafinsa Al-Kafi sana muka yi bayani akan me ake nufi da kitabul jami wanda Imam Malik ne ya fara shi a cikin littafinsa al-Muwatta sannan sauran malaman malikiya mazhabar malikiya suka bi shi akan wannan tsarin kuma muka ce babi ne wanda yake da muhimmanci domin yana karantar da tarbiya da ladabi ya hada abubuwa da dama wadanda wato babu buka na fiqhu basu kunshe su ba a satin da ya gabata mun karanta jumla guda a cikin wannan kitab al-jami na al-kafi shi na fadin malam jima'ul khair kullihi taqwa Allah azza wa jalla mun yi bayani akan wannan abu nabi da malam ya kawo shi ne fadin sa wa i'tizalu shururin nasi malam yana cewa wato yana daga cikin alkhairi yana daga cikin tushe na alkhairi yana daga cikin abubuwan da suke tattara alkhairi abu na farko shine tsoron Allah subhanahu wataala sannan abu na biyu wa atizalu shururin nasi nisantar sharrin mutane alama da kukin sarki da hikima sa ya halici mutane sai ya sa mutane alkhairi ya sa musu kuma sharri mutane suna aikata alkhairi suna aikata sharri wajen mu'amala da wajen zamantakewa a matsayinka na musulmi kullum zaka ga taya zaka amfana da mutane kuma taya zaka amfana da su zaka yi kokarin wato ka hana sharrinka daga mutane sannan kuma zaka iya kokarin ka cewa ka kaucewa sharrin mutane to shine malaka yake cewa ake zalu shururin nasi wannan kaga kamalan malam yana kira ne ga ai uzla domin zaka shiga cikin jama'a dole zaka gamu da sharrun su wani zai bata maka wani zai maka yarfe wani zai maka kazafi wani zai zage ka wani zai musguna ma matukar kana mu'amala da mutane to ba zaka kubcewa sharrun mutane ba to shine malam yake cewa dan ka tsira daga sharrun mutane ka nisanci mutane wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayika guda biyu na malumma tun daga magabata da waɗanda suka biyo bayan su shin a matsayinka na musulmi al-uzla tafi alkhairi ko kuma ka rika cuɗanya da mutane akwai waɗanda suke ganin cewa kawai hanyar salama ita ce ka kaucewa mutane ka kadaita a gidanka ko a gonarka ko ka fita daji ko ka kulle kanka a gidanka ko a makarantarka karanta cudanya da mutane wannan yafi alkhairi akwai waɗanda suke ganin cewa a abin da yafi alkhairi shine mutum ya rika cudanya da mutane duk da cewa ko cutarwa da matsaloli wajen mu'amala da mutane amma mutun ya shudanya da mutane wannan yafi alkhairi to shi yasa ma har magabata suka rubuto akai al-Imam Ibn Abi Dunya yana littafin wato al-Uzla wal Infirad hakan al-Imam al-Khattabi mai ma'alim as-Sunan ya rubuta littafi al-Uzla sun ka rayuka guda biyu duka na malaman da suke ganin cewa al-Uzla wato kaurecewa mutane nisantar mutane yafi alkhairi ika kawo dalilansu hakanan wadanda suke ganin cewa cuɗanya da mutane yafi alkhairi yafi alkhairi ya kawo dalilansu hakanan al-Imam Ibn Juzay a cikin littafinsa al-Qawani al-Fiqhiyya a cikin Babul Jami' ya kawo rayuka guda biyu a takaice ya tattauna su anan malam adunkule ya kawo cewa atizalu shururin nas nisanta sharrin mutane hanya ce ta alkhairi hanya ce ta zama lafiya wadanda suke ganin cewa cuɗanya da mutane ya fi alkhairi daga cikin dalilansu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani imamu tirmidhi da imam ahmad da sauransu suka rawaito daga hadisin ibnu umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almu'minu alladhi yukhalitu an-nasa mu'minin da yana cuɗanya da mutane yana mu'amala da mutane ya shiga harkokinsu yayin mu'amala da su wa yasbiru ala adahum idan kuma suka cutar da shi yana haƙuri akan cutarwarsu a'azamu ajra wannan yafi lada min almu'minin alladhi la yukhalitu an-nas akan mu'minin da baya cuɗanya da mutane wa la yasbiru ala adahum kuma idan suka cutar da shi baya haƙuri a wata riwayar almu'minin alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun yafi alkhairi ga wani hadisin yana kudaitarwa akan mutum ya rika shiga cikin ba jama'a yayi mu'amala da jama'a kada ya kaure cewa jama'a ya koma ya rayuwarsa shi kadai duk da cewa suna cutar da shi wannan shine abin da wannan hadisin ke karantarwa malaman da suke ganin cewa kaure cewa jama'a mutum kare shiga cikin jama'a yafi alkhairi suna ganin cewa wannan yafi salama dan zai yi wahala ka shiga cikin jama'a ba tare da ka cutar ba ko an cutar da kai ba saboda haka mutum ya kaure cewa jama'a daga cikin hadisai da suke wato karfafin wannan hadisin Ukba ibn Amir ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi man najatu mishi ta hanyar tsila ya rasulullahi qala sai manzon Allah ya ce imlik alayka lisanak kamalliki harshenka kada ka saki harshenka a wata riwayar imsik alayka lisanak ka rike harshenka kada ka yawaita magana ka lizimci yin shiru ka karanta magana wal yasa'ka baituka gidanka ya ishe ka wabti ala khati'atika kai kuka akan kurakuranka akan zunubanka to wannan hadisin abubuwa guda uku nan duka suna nuna wato nisantar jama'a ka mallaki harshenka mallakar harshe tana da wahala inda kana shiga cikin jama'a dole wani yayi magana baka bada amsa ba wani yayi magana zaka bada jawabi aka wata magana baka sa baki ba wata magana aka yi dole zaka sa baki to wannan mataki ne na kaurecewa jama'a sannan yace wal yasa'ka baituka gidanka ya ishe ka ma'ana kada ka shiga cikin jama'a wabki ala khati'atik kai ta kuka akan kurakuranka kuma zahir wannan hadisin yana kodaitar da cewa kaurecewa jama'a to amma abinda mu hakikun suka tafi akai shine dukkanin hadisai guda biyu da aka kawo dukkanin rayuka na magabata ra'ayin wadanda suke ganin cewa a kaurecewa jama'a da ra'ayin wadanda suke ganin cewa a yi mu'amala da jama'a kowane ra'ayi akwai inda ana aiki da shi shi wannan al'amarin an gina shi ne akan maslaha da mafsada mecece maslaha shin shiga jama'a kuma a ina mafsada take shiga jama'a akwai mafsada cutarwa wajen musamman wajen addininka domin cutarwa har bangaren rayuwa wannan mai sauki ne ba matsala ba ce in kai haƙuri lada ma za ka samu an cutar da kai rayuwarka ko dukiyarka to wannan ba matsala ba ce cutarwa da ake nufi a nan shi ne ta bangaren addini sai ka tsaya ka duba idan kana mu'amala da mutane ko kana zuwa majalisa ko kana zuwa wata unguwa kana hira da abokai wannan zai tasiri akan addininka kuma ba wata gyara da za ka iya kawowa su waɗanda kake mu'amala da su ba za ka iya gyara su ba ba za ka yi musu wa'azi ba ba za ka yi tasiri akan su ba balle ma kai da kake mu'amala da su za ka cutu bangaren addininka kaga anan maslaha shine ka kaurace musu kada ka shiga cikin jama'a amma ya zamana shiga cikin jama'a na da amfani malami ne mai wa'azi ko kuma kana da karfin da zaka iya gyara su ka hana su wasu halaye ko kana da wani amfani da kake wa jama'a to ga anan a duba maslaha tafi mafsada kaga anan sai ai aiki abinda ai aiki da abinda ke maslaha ta bayyana wani sa'ilin misali kamar zamanin fitintunu da rikici rikici ili suke bayyana to kaga a wannan lokacin nisantar jama'a za ta fi ko kuma kamar lokacin da yake gurin da yake 'yan bid'a sun fi yawa inda zaka ji 'yan bid'a sun fi yawa ko ba sauraron ka za su yi ba kaga wannan hanyar salama ita ce a kaurace musu ko ba su kai ne mutanen da kake mu'amala da su ba za ka yi kai tasiri akan su ba za su yi maka tasiri kaga hanyar salama ita ce a kaurace musu a takaice dai ma'ana a fadin malam wa atizalu shururin nasi nisanta sharrin mutane a lokacin da ya zama ta wannan shine hanyar salama wannan ita ce a maslaha to wani sha'ani maslaha za ta buƙaci a yi cuɗanya da mutane musamman idan cuɗanyar maslahar ta tafi a kaurace musu fadin sa wa atizalu shururin nasi nisanta sharrin mutane wannan yana nufin cewa a kaurace wa mutane a shirarai fasikai kada ya zama kana mu'amala da su sai gurgurdan bukata kamar yadda mai lahadi ke cewa la yahillu li suhbatu fasikin ba halatta mutum ya rika abota da fasiki sai dai bukata ta kama za ka masa nasiha ko wata tafiya ta hada ku ko ni majalisin ya hada ku ba yadda ka iya wannan wani abu ne daban wannan kuma yana nuna cewa mafhumin wannan mutum yana da kyau ya rika abota da mutanen alkhairi wanda za su kare ka wajen addininka za su kare ka wajen mu'amalarka ta duniya ta yau da kullum wa atizalu shururin nasi sai abu na uku da malam ya kawo daga cikin wato abubuwan da suke wato mabudan alkhairi wa min husni islamin mar'i tarkuhu ma la yani min husni islamin mar'i yana daga cikin kyautatuwar addinin mutum tarkuhu barinsa ma la ya'nihi abinda bai shafe shi ba abinda bai dame shi ba wannan lafazin na hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malan ikibasi yayi ba tare da ya sarha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza wannan hadisi imam malik ne ya rawaito a cikin muwatta dinsa a cikin kitabul jami' amma imam malik ya rawaito shi mursal daga ibn shihab الزهري دقى علي بن حسين ابن أبي طالب زين العابدي مرسلني دومين علي بن حسين علي بن حسين ابن علي بيقمر مزا الله صلى الله عليه وسلم با. علي بن حسين جيكا سيدنا عليني بيقمر مزا الله صلى الله عليه وسلم صبر أكا وانا حديث مرسلني أما حديث يزمونتهم يا أرويتوشي موصولا تا وتهنيا دبان تهنيا واتو إمام الزهري daga Abu Salama daga Abu Hurayra radiyallahu anhu wanda Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito wannan kuma hadisi ne hasan ra'ayi malaman hadisi min husni islamil mar'i yana daga cikin kyautatuwar addinin mutum tarkuhu ma la ya'nihi barin sa abin da bai shafe shi ba abin da bai dame shi ba wannan kasan hadisi ne yana da matukar muhimmanci yana karantar da wato tsari na zamantakewa tsari wato na zama lafiya Imam Ibn Abdulbar yake cewa cikin littafinsa Al-Istizkar min kalamin nubuwati wa hikmatiha to wannan hadisin yana daga cikin maganganun annabta kuma yana daga cikin hikima ta annabta wa huwa wannan hadisin jami'un li ma'anin jamma min alkhairi ya tara ma'anoni da yawa na alkhairi wannan kuma yana daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jumla ce takaitacciya amma an zaka shiga sharhinta to zaka dauki lokaci kana bayani akan wannan jumla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Rajab yake cewa wannan hadisin tushe ne daga cikin tuwasun ladubba kamar da muka yi bayani kitabul jami dama yana karantar da ladabi ne to Ibn Rajab al-Hanbali yake cewa cikin littafinsa Jami'ul Ulum al-Hikam sharhin wato 40 hadith na Imam an-Nawawi ita wannan tushe ne na ladabi sai ya kawo magana abu Amr ibn Salah shi kuma ya hakaito daga ibn imam ibn Abi Zayd al-Qayrawani mai risala shi mai risala ibn Abi Zayd al-Qayrawani yake cewa jima'ul adab al-khair wa azimmatuhu min arba'ati ahadith abubuwan da zai tara maka ladubba abin da ake ce masa ladabi musamman na zamantakewa na mu'amala da jama'a na zama da jama'a yace hadisai guda hudun nan to idan ka hada su to ka gama samun ladabin zama da jama'a inji ibn Abi Zayd al-Qayrawani hadisi na farko shine man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut duk wanda yake ya imani da Allah da ranar tashi alkiyama in zai yi magana ya fudu alkhairi ko kuma yayi shiru to kaga duk mutumin da ya lizumtawa kansa wannan idan ya buri bakin sa babu abin da zai fadi sai alkhairi in yasa abin da zai fadi ba alkhairi ba zai yi shiru kaga ba yadda za a yi giba ba yadda za a yi annamimanci ba yadda za a yi ƙarya ba yadda za a yi cutar da jama'a to a wannan ladabi ne na zama lafiya na zamantakewa hadisi na biyu shine inji imam ibnu abdul qayrawani min husn islam al mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga cikin kyautatuwar addinin musulmi ya bar abin da bai dame shi ba ya bar abin da babu ruwansa a ciki to kaga in kai wannan zaka zo na lafiya babu idonka akan harkokin jama'a babu idonka akan maganganun jama'a babu abin da ya hada ka da su abin da ke gabanka ka kuma da hankalinka akan abin da ke gabanka kaga wannan hanya ce ladabi ne na zamantakewa na zama lafiya da jama'a sai hadisi na uku yake cewa لا تغضب وصية ما زال الله صلى الله عليه وسلم يا أيوة وني لتنبيش أوصيني كيم وصية يا رسول الله سيما زال الله لا تغضب كذا كي أبو نزيج عمك فشي كو إن كي فشي كدني فشي الناك فردد مراد يتمي متاوى أوصيني كيم وصية كيم وأزي يا رسول الله ثم زال الله ليش قبل تيوا لا تغضب كذا كي فشي سي حديثنا أكوشيني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه dan ku bai zama da cikakken mu'mini sai idan ya sowa kansa abinda ya sowa dan uwansa abinda ya sowa kansa ina son in zauna lafiya to ni da idda zan yi in yi ka zauna lafiya ina son arziki to in so ka samu arziki ina son ilimi in so ka samu arziki to kaga kowane musulmi idan ya zama yana da wannan tunanin kaga to ina matsala kaga wani ba zai cuci wani ba idan na karbi bashi ka zan baka dan ina so idan wani ya karbi bashi ne ya bani bashi ne saboda haka bazan zinki da bashin ka ba bazan ci amanar ka ba bazan saba ma alƙawari ba to yake cewa wadannan hadisai guda hudu idan aka aiki da su to duk wani ladabi an samu zamantakewa tsarin zamantakewa mai albarka za a samu to manufar wannan hadisin shine min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yanihi ma'ana daga inaya al-ihtimamu bi shay damuwa da wani abu kabar abin da bai dame ka ba yani ma la ya'nihi abin da bai dame shi ba abin da bai dame ka ba kabar wannan wannan abin ya zama to aiki ne ko zance ne kada ka fadi maganar da babu alheri gare ka ba zai amfane ka duniyar ka ba ba za ta amfane ka lahirar ka ba to kada irin wannan zance ya fita daga cikin bakinka sannan wajen aiki aikin da ba a sa ka ba kada ka shiga a duniyance a addinance kada ka shiga ciki zancen da ba zai maka amfani ba a duniyance a addinance kada ka shiga wannan zancen to idan mutum yayi wannan ya samu hanyar a salama kuma to menene abin da ya dame ka menene abin da ya shafe ka menene abin da bai shafe ka ba menene abin da ya dame ka menene abin da bai dame ka ba to kaga idan ka bar wa fahimtar mutane wannan kowa da yana da irin abin da ya dame shi kowa da irin abin da bai dame shi ba to kaga anan hadisin ba za a fahimce shi yadda ya kamata ba kila abin da ya dami wani wani ba shine damuwa ta ba abin da shine damuwa ta ba shine damar wani wani ba to me ka'idar ka bar abin da bai dame ka ba kai abin da bai shafe ka menene abin da bai shafe ka ba a fahimtar ka ce ko al'adar garinku ko yaya to shine malamai suka ce abin da bai shafe ka ba bisa ga ka'idar addini abin da ke ba wani amfani da zaka samu addinance da adduniyance to wannan shine abin da bai shafe ka ba abin da ke musulunci ya karantar da shi yace wajibi ne ko sunna ne ko mustahabbi ne kaga wannan abun ya dame ka wannan abun ya shafe ka abin da ke addini yace haramun ne ko addini yace makruhi ne ko addini yace mubah amma ba ya da wani amfani an baka dama kai idan kai ba za ce maka ka aikata haramun ba to amma ba ya da wani amfani to kaga shi ma barin sa yafi to saboda haka abin da yake bai dame ka ba a mahangar addini wanda kuma ya shafi ba wata fa'ida da zaka samu abin da yake ba wata fa'ida ta duniya da zaka samu ba arziki zaka samu ba ba lafiyar ka za ta karu ba ba wani alheri zaka samu sannan kuma addinance abin ba a neme ka da shi ba bai kai wajibi ba bai kai sunna ba bai kai mustahabi ba mubahi ne mubahin makila bai da amfani to wannan shine abin da bai shafe ka ba domin fahimtar wannan yana da kyau dan da yawa daga cikin mutane suna kuskuren fahimtar wannan hadisin ta yi misali mutum yana laifi akan titi kaza ko ce malam ka ji tsoron Allah ka bar wannan aikin sai ya ce manzon Allah ya ce min husni islamin mar'i tarkuhu ma la yani ina ruwanka wanda abun bai shafe ka ba ni ya shafa saboda haka galabura ne ka a hankalci haka ne amma a shari'ance ba haka bane saboda me addini ya karantar da cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi to sha abin da bai shafe ka ba a mahangar addini idan ka ga danka yana shan giya ka gan shi yana shan zina ka gan shi yana ƙarya ka gan shi yana bid'a ka gan shi baya sallah ka ga wannan abu me ya shafe ka dan me dan Allah ya ci ai nasiha dan Allah ya ci ai wa'azi dan Allah ya ci a hana a wanki to saboda haka min husni islamin mar'i tarku ma la yani abinda bai shafe shi ba abinda bai dame shi ba shine me a mahangar a shari'a babu shakka wannan hadisin yana da muhimmanci yana da fa'ida na farko dai abinda wannan hadisi ke nuna cewa shine idan ya zama na baka shiga abinda bai shafe ka ba addinance to addininka zai cika addininka zai zamanto zai kyautatu ma'ana zai cika kenan kuma idan addinin mutum ya cika wannan hanya ce da Allah madaukakin sarki zai rika rubanya maka ladarka kamar yadda ya zo a cikin hadisin sahih muslim daga hadisin abu hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ahsana ahadukum islamahu idan ɗayanku ya kyautata addininsa fa kullu hasanatin ya'maluha duk kyautatawa duk aikin alkhairi da zai aikata tuktabu lahu bi ashri amsalihi za a rubanya masa a bashi lada 10 ila 700 dhifin ana rubanya masa har zuwa lada 700 wa kullu sayi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi mithliha idan ka yi zanibi za a rubuta maka lada 1 to kun ga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataya rubanya lada akan me idza ahsana ahadukum islamahu idan ɗayanku ya kyautata addininsa to yana daga cikin abubuwan da su kyautata ma addini mutum ya daina shiga cikin abin da bai dame shi ba cikin abin da bai shafe shi ba to wannan hadisi yana da muhimmanci na wannan bangaren idan ya zama na kakiya wannan hadisin sai Allah madaukakin sarki ya rubanya maka ladarka idan ka yi aikin alkhairi saboda baka shiga abin da bai shafe ka ba kuma mafi yawan mutane suna shiga cikin abin da bai shafe su bane ta hanyar kauli zance ko kana zuwa a hira a majalisa wani suna magana karab ka sa bakinka ko ka ci naman mutum ko kai annamimanci to an fi shiga cikin abin da mutum bai shafe shi ba bai damu da shi ba bai dame shi ba ta hanyar mai harshe domin ba safai ne mutum zai aikace abin da bai shafe shi ba saboda wannan akwai wahala domin kana tafiya wani yana aikin yana kowa ba siminti yana doka bulo ba wanda zai ce bari in taimaka masa shiga ya masa wannan aikin saboda aiki ne na wahala ko kana tafiya misali da mutane misali yanzu mota ta lalace suna ture mota kuma katuwar mota ce suna zuffa zaka mafi yawan jama'a suna kallon su me sai su kaudo kai su wuce ba zai zo a aikace me yazo ya ce zai tura ba amma ta yi mana yayi comment da bakin sa yace me yasa motar ta lalace ne mutane naka za su iya kuwa ba za su kara mutane bane amma da ai aikace me ba abin da zaka yi amma da harshen ka sai ka sa baki to shi yasa malamai suke cewa mafi yawan musulmi mutane mafi yawan lokuta mafi yawan halaye mutum zai fada cikin abin da bai dame shi ba ta wace hanya ta hanyar harshe to shi yasa ya zama kiyaye wannan din yana da wahala in kana shiga cikin jama'a to shi yasa malam ya hada su ya kawo su a jere ihzaru shururin nasi wa min husni islamil mar'i tarku ma la ya'li kuma yana nuna mana cewa in dai kana yawan shiga cikin jama'a zai wahala ka tsale harshenka ya zama baka sa bakinka cikin abin da bai dame ka ba bai shafe ka ba yana da wahala to shi yasa dole mutum ya mai da hankali wajen tsare harshensa musamman wajen wato cin nama mutane wanda kuma yau ya zama to ruwan dare in dai kana kun kai mutum biyu uku kuna hira a ko ina kuke kuna tafiya a cikin mota ko kuna zaune a masallaci ko kuna zaune a majalisa ko kuna zaune a makaranta ko kuna zaune a shago ko wurin aiki sai yi wahala in dai akai mutum biyu uku to zai wahala ai awa daya ba kawo hiran wani an ci naman sa to kawo wannan yana daga cikin da wannan kuma addini mutum ba zai kyautatu ba to mafhumin wannan hadisin idan ya zamana kamar yadda yake idan kana barin abin da bai shafe ka ba abin da bai dame ka ba addinin ka zai cika musuluncin ka zai kyautatu to mafhumin hadisin yana nuna mana cewa in dai kana shiga cikin abin da bai dame ka ba bai shafe ka ba a aikace ko a harshe to addinin ka ba zai kyautatu ba addinin ka ba zai cika ba to kaga idan ka duba wannan hadisin rayuwar da muke a yi wa al'ummar musulmi na cikin hatsari addinin mu baya kyautatuwa domin zai wahala ga wanda baya cin naman mutane mafi yawan lokuta ma hirar ma ita ce cin naman mutum ai hira ai dariya a shakata kuma ana cin naman mutane to Allah kiyaye Allah tsare mana harsunan mu to shi yasa magabata dake kullum su sabbaquna ila alkhairi suna gasa wajen aikata aikin alkhairi zaka tare da cewa suna aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to suna wato kamanta abin da suka sani na gaskiya ilimin da suka samu to wajen rashin shiga cikin abin da bai shafe su ba sun fi kowa magabata sahabbai da tabi'ai da sauransu imam ibn rajab al-hanbali ya kawo cikin littafin sa jami'ul ulum wasu tabi'ai suka shiga gaida wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiya suka shiga su gaida shi sai suka tarar da shi fuskar sa na haske yana wulkiya suka tambaye shi Allah gata malam mun ga fuskar tana haske tana wulkiya me sirrin wannan sai yake cewa ba wani wato babu abin da nake jin dadin sa in na tuna daga cikin halaye na ina gamsuwa da su kamar abubuwa guda biyu abu na farko yace kuntu la atakallamu fi ma la ya'nini bana magana akan abin da bai shafe ni abin da bai dame ni ba abin da ba a neme ni da shi ba to ba zan yi sokaci akan wannan ba ba zan yi magana akan wannan ba sai abu na biyu ke cewa wa kana qalbi saliman lil muslimin ma zuciyata kullum lafiyayya take dangane da musulmi bana hasara da kowa bana kiyayya da kowa bana keta da kowa zuciyata lafiyayya take ina ruwa kowa fatan alkhairi to ni dai ina ji da wadannan abubuwa guda biyu da Allah ta'ala ya hore min dusu to a sanadiyar wannan Allah madaukakin sarki ya sa masa fuskar sa na haske har tabi'ai da suka shigo gurin sa suka gane wannan haske da yake a fuskar sa Imam Hassan al-Basri yake cewa min alamati iradillahi anil abdi yana daga cikin cewa Allah ya rabu da bawa bai kula da bawa ba an yaj'ala shughlahu fi ma la ya'ni Allah ya shagaltar da bawa da abin da bai shafe shi ba mutum kullum shi tunanin sa da lokacin sa da maganganun sa duk akan mutane wani ya ji kaza waje yayi kaza wani ya samu kaza wani bai samu kaza ba wani da wani sun yi fada wani kullum maganganun sa da lokacin sa duk na tafiya akan abin da bai dame shi ba bai shafe shi ba to idan mutum ya shagala da wannan to Imam Al-Hasan al-Basri yake cewa wannan alama ne cewa Allah madaukakin sarki ya Allah ya rabu da shi Allah ya bar shi ya rabu da shi Allah baya agaza masa Allah bai nufaci shi da rahmarsa ba to wannan kuma hatsari ne Sahal ibn Abdullah Tustari yake cewa ɗaya daga cikin magabata من تكلم فيما لا يعني هرم الصدق. idan mutum ya zama mutum yana ta magana akan abin da bai shafe shi ba, a duniyance bai shafe ka ba, a addinance bai shafe ka ba, amma kullum wannan shine hirarka. yace hurima as-sidq, Allah zai hana shi fadin gaskiya. Allah hana shi fadin gaskiya musamman wajen hakaito labarai. Wane yace kaza, wane yace kaza, to kana tabbacin wane ya fada? Aka ce wane yace, kana tabbacin wane ya fada wannan? Din baka da tabbaci, to ga sai zama na mafi yawan abin da kake fadi ƙarya ce. Ai aka ce kaza, aka ce gwamna yayi kaza, aka ce shugaban ƙasa yayi kaza, aka ce alhaji wani yayi kaza, aka ce malam wani, aka ce aka ce. Kuma in za a bi diddigin abin, za a ji a tar abin ba haka yake ba, bai fada ba. To kullum kana fadin wannan kaga, sai ka ji mafi yawan maganganunka su zama ta ƙarya. Sai Allah ya hana ka fadin gaskiya, musamman a wannan zamanin namu na social media. Kaga a social media nan ana mutane da yawa suna shiga cikin abin da bai dame su ba, a aikace, a aikace. Kuma mutane suna shiga cikin abin da ke bai shafe su ba, abubuwan da mutane suke posting da yawa abin da ke bai shafe su ba ne. Duk abin da ke zaka sa hannunka kai share, ko kai comment, ko kai liking, ka tsaya ka duba kai wani amfani zaka samu, wanda zaka tura musu gani mai amfani za su samu. Abu na farko ma shin wannan abin ya tabbata? Ƙarari nawa hotuna ake hadawa na jama'a a rubutu akai, kuma wani abu daban ya faru, kuma abin da aka faɗa daban a yadawa duniya, kuma abin ba haka bane. Saboda haka social media yana taimakawa mutane sosai ƙwarai da gaske wajen shiga cikin abin da bai dame su ba, cikin abin da bai shafe su ba. Saboda haka duk abin da kai posting, da kai sharing, da kai liking, za ka duba shin abin wannan ya shafe ka. Addinance ma'ana akwai fa'ida, wa'azi ne wani malami yayi, za kai sharing jama'a su ji, wannan ya shafe ka. Wannan ko wasu dabaru ne, wasu shawarwari na kiwon lafiya, wani likita sananne shi ma wanda yake sananne ne, da ya zo hata abubuwa na kiwon lafiya musamman cikin COVID-19 din nan, sai a yada abubuwa na ƙarya. In kai kaza kaza ne, in kai kaza kaza ne, kuma ƙarya ce. In ka tabbatar da cewa wannan abin zai amfani mutane bangaren kiwon lafiyarsu, ko jin rayuwarsu, ko ta hanyar kasuwancinsu, sai ka yada. Amma abin da ke kai ma ina aka tambaye ka don me ka yi sharing, ba za ka kare kanka ba, to bai kamata musulmi ya yi ba. Domin wannan din in yi yawa mutum, sai Allah ya haramta masa fadin gaskiya, ya zamanta abin da yake fadi a ƙarya ne. Idan mutum ya shagala ga abin da ke bai shafe shi ba, to wannan wato ya jefa kansa cikin, wato ya bijirar da kansa ga hukumar Allah. Domin ta yiwu ka shiga hakkin wani kamar yadda muka yi bayani, ta yiwu ka ci naman wani, ta yiwu ka yi wa wani sharri, Allah ya kama ka da wannan laifin. Sannan kuma wannan zai sa hasada ta shiga cikin zuciyarka. Duk mutum da ke ya damu da harkar mutane, wani ina ya je, wane me yi, wane wace sana'a yake, wane me ina ya samu wannan, kaga sai wannan ya dasa hasada cikin zuciyarka. Dan ka mai da hankalinka akan su, ka ga shi da hula mai kyau kai baka da ita sai ka ji haushin shi, ka ga shi da riga mai kyau baka da ita sai ka ji haushin shi, ka ga shi da mota baka da ita sai ka ji haushin shi. Dan me? Dan ka mai da hankalinka akan harkokin mutane. To ka kalle wannan yana da hular da kai baka da ita, ka ji haushin shi, sai ka juya ka ga wani yana da rigar da kai baka da ita, ka ji haushin shi, ka juya baya wani ka ga da mota, ka ga sai ka cika zuciyarka da hasada da baƙin ciki, kana cutar da kanka. Don me? Don ka mai da hankalinka akan abin da ke bai shafe ka ba. To shi yasa bai kamata mutum ya rika zurawa mutane ido ba, ka kalli wannan, ka kalli wannan, ka kalli duk inda kai na kan mutane. To karshe wannan zai jawo maka hasada, ka gansu da wata ni'imar da kai baka da ita, karkashin hasada da su. To wannan yana daga cikin hatsarin mutum ya mai da hankali akan abin da bai shafe shi ba. Sannan kamar da muka ambata, damuwa da harkar mutane zai jefa ka cikin wato cin daman mutane. Ni ma na ganin wani ina ya je ni, ina ronka da shi, shi ya ce ka rika bincika sa kai sai addini akan sa. To kaga dole mutum ya gujewa wannan. Sannan ba ta lokaci, ba ta lokaci. Duk wanda ke yin shagala da abin da bai shafe shi, lokutansa a banza suke tafiya. Maganganun da kake kana ɗauka minti 20 awa dai kana akan wasu, ka karanta alkur'ani mana.
kai zikiri mana kai sarati manzo Allah mana alheri nawa zaka samu
sannan
wannan kuma sai saka kabar abin da ke wajibi akan ka duk wanda ke ya shagar da harkokin mutane wani ina ya je ne wani me yayi ne wani ina ya shiga kullun wannan shine tunanin sa to ba zai samu damar aiki sauke wajibi da Allah ta'ala ya dora masa ba don duk tunanin sa da tunanin mutane ke kwana da tunanin mutane yake tashi yana tashi farko abin da ke gaban sa shine su wane me suka yi ina suka je me suka yi to abin da ke wajibi akan sa ba zai iya yi ba kuma abin da zai taimaka wa mutum ya nisanci wato shagaltuwa da abin da ke bai shafe shi ba shine shagaltar da kansa da ambaton Allah shagaltar da kansa da ambaton Allah zikrul qalbi wal lisan ko zikrul qalbi wal lisani ma'an mutum ya shagala da wannan zai taimaka masa ya kaurecewa abin da bai shafe shi ba sannan lizimtar yin shiru mutum ya koya kansa wannan ka rika koya kanka ka rubuta a takarda ka sa a jihunka ka rika cire kana duba wane ka shiru ka daina yawan magana ka rubuta takarda ka sa ba ɗan karamar takarda ka rubuta ilzamin samt wane ka shiru ka karanta magana ka sa a jihunka duk sanda ka sa abin za ka shirya wayar ka sai ka ga wannan takarda ka karanta ta wannan zai taimaka maka ka rike wa kanka yawan surutu to wani daga nan kuma sai ka kaucewa abin da bai shafe ka ba to Allah ya samu dace to shine malam yake cewa yan fadi abubuwa guda uku abubuwan da suke so ne matattar alkhairi mabudin alkhairi tsoron Allah da kuma nisanta sharrin mutane da kuma mutum ya nisanci abin da bai shafe shi ba malam yake cewa wa man talaba al-ilma lillah duk wanda ya nemi ilimi saboda Allah ilimin addini ilimin sanin Allah ilimin tauhidi da hadisi da fiqhu ilimin da zai gyara addininsa zai gyara mu'amalarsa zai gyara zamantakewa tsakaninsa da sauran jama'a duk wanda ya nemi wannan ilimin lillahi saboda Allah dan neman yarda Allah dan aiki da abin da ya karanta aka tambayi Imam Ahmad ibn Hanbal taya mutum zai samu ikhlasi wajen neman ilimi sai ta wajen neman ilimin yayi niyyar kawar da jahilci daga gare shi sannan kuma yayi niyyar kawar da jahilci daga gurin mutane ka kawar da jahilci daga gare ka ka san yadda zaka bauta wa Allah subhanahu wataala sannan kuma karantar da mutane su fahimci addinin su ta nan zaka samu ikhlasi sai malam yake cewa fal qalilu yakfihi ko ilimin ka dan ka samu zai ishe ka in ka nemi ilimi saboda Allah ko ka dan ka samu ya ishe ka dama saboda Allah ka nema to wannan zai sa zaka yi aiki da abin da ka sanin sai Allah ya sa maka albarka ilmin ya zama to hujja a gare ka ba hujja akan ka ba to amma wa man talabahu lin nasi mutumin da ya nemi ilimi ne saboda jama'a saboda a ce masa malam wane ne wane yana da ilimi wane ya haddace littafi kaza da kaza dan ya burge mutane dan ya nuna mutane ilimin sa dan ya yi wa'azi ya burge jama'a to fa hawaijun nasi kathira to bukatun mutane suna da yawa ba zai ka gamsar da mutane kullum ba ta yiwu ka nemi ilimi dan a ce maka malami ka nemi ilimin an ce maka malami bayan an ce maka malami bayan wani lokaci sai wani malamin ya fito ai watsi da kai yanzu ana ga expiring yanzu dama dan mutane dan ka burge mutane ka burge su lokacin ka ya riga wuce yanzu ko kuma ka nemi ilimin ka burge mutane da wani ilimin sai wani lokaci ya zo to mutane ka suka gaji da wannan ilimin yanzu kuma wani ilimin suke nema kai kuma baka da damar da zaka nemi wannan ilimin ko zaka nemi wannan ilimin in ka nemi ilimin na farko ka burge su in ka nemi ilimin na biyu ka burge su ai ba za ka nemi ilimin na uku ka burge su ba to bukatun mutane suna da yawa yau ga abin da suke so gobe ga abin da suke so mutane yau a matsayin malami mai wa'azi za ka yi wa'azi kai kamar malamin yana burge ni ai duk garin na ba mai fadin gaske sai malam wane mutanen ne gobe za ka zo ka fadi wani abin da yake ba ra'ayinsu ba ne ka ashe ni ban sani wannan malamin dan iska ne ashe ni ban gane wannan malamin bai da imani saboda haka mutane ba za ka iya da su ba in dai dan burge mutane za ka nemi ilimi to malam yake cewa fa hawaijun nasi kathira ba za ka yi da mutane ba ka gamsar da mutane ba saboda haka ka nemi ilimi saboda Allah subhanahu wata'ala to Allah sai gamsar da kai ki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ka shedi dan gane ne mutumin da yake yana neman ilimi saboda wata manufa ba dan Allah ba hadisi Imam Tirmidhi da wasu ashabul sunan suka rawaito manzo Allah yake cewa man talaba al-ilma li yujari bihi al-ulama dan mutumin da yake neman ilimi domin ya gode kansa da malamai yace ya kai matsayin malamai dan ya nuna cewa yanzu shi ma fa ya kai matsayin su malamwa ne dan ya ja da malamai dan wannan shine manufar sa ana ce malamwa ne ba bari sai ni ma na nemi ilimi na kai matsayin sa na nuna wa mutane na kai matsayin sa dan wannan ya nemi ilimi awli yumari bihi sufaha bari nemi ilimi in jayayya da mutane ya nemi ilimi yana jayayya da mutane su ba wawaye ku ba ku sani ba kaza ne ku jahilan banza ku da kaza ya rika jayayya da jahilai wawaye aw yasrifa wujuhan nas ilayhi ko ya kawar da fuskokin mutane zuwa gare shi bari ya wa'azi nemi ilimi ya yi wa'azi ya zama fasihi a rika taruwa a wa'azinsa a rika taruwa a karatunsa a rika ya tara jama'a dan wannan ya nemi ilimin sai manzon Allah yake cewa adkhalahu Allahu an-nar Allah bada hukumin sarki zai shigar da shi wuta dan ya rasa ikhlasi ya rasa sharadi na qabul al-amal dan neman ilimi addini ne ilimi addini ne saboda haka jima zai adkhalahu Allahu an-nar wannan hadisi ne hasan to shine malam ibn abdul bar yana kashedi yana nasiha yake cewa wa man talaba al-ilma lillah فالقليل يكفيه ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيره وانا ما غنشي تا حكمه جمله تا حكمه كود كما aka gina ta akan ilmi sai kice wa azyanul huli ado mafi kawatawa al huli jam'u hilya hilya shine ma'ana ado irin adon da mutun zai yi ta riga ce ko ta hula ce ko ta takalma ce adon da mutun zai yi yace wa azyanul huli ado mafi kawatawa alal alimi ga malami attaqwa tsoron Allah malamin da ya karanci addinin musulunci zama to malami babu abin da zai kawata kansa babu irin adan da zai ya burge kamar tsoron Allah wanda aka san shi da malami bai iya burge mutane da yawan jama'a ba wannan shine abin da ake so ba ba da yawan kudinsa zai burge jama'a burge ba malami ba da yawan ilminsa zai burge ba malami abin da yafi dacewa da shi abin da zai burge shine attaqwa tsoron Allah abin da ya sani ne ya karanta Allah yace manzon Allah yace ya zama yana aiki da su abin da ya karanta nan manzon Allah ya hana Allah madaukakin sarki ya hana haramun ne a ganshi baya aikata wannan to babu adan da ya kai wannan ga malami to shi yasa Allah madaukakin sarki ya yaba wa malamai a cikin alqur'ani innama yakhsha Allah min ibadihi alulama wannan suke jin tsoron Allah yadda kamata su ne malamai to idan malami bai ji tsoron Allah ba to ilimin bai masa amfani ba kamar da ake cewa mal ilmu illa al-amal bihi ba dan kuma ake neman ilimi ba illa kawai saboda aiki da ilimin to idan ba aiki da ilimin ba kaga ilimin bai yi amfani ba kuma ta nan ne malami zai yi tasiri akan mutane kai wa'azi wa'azinka ya ratsa zukatansu dan da kai ma daga zuciyarka abin ya fito ka karanta kai aiki da abin da ka karanta kana bude baki kana fada sai ya ratsa zukatansu amma idan ba dan Allah ba ba kai aiki ba ba ka da tsoron Allah ka fadi magana sai bi ta kunnan su ya wuce ya shiga da wannan kunnan ya fita da wancan kunnan to yana daga cikin amfanin wato takawaga malami shi kansa zai amfana kuma wa'azin sa ya amfana da mutane domin shi kuma abin koyi zaka yi wa'azi mutane su yi tsoron Allah abu kaza haramun ne ana tashi daga minbarin wa'azi ka je kai kana aikatawa jahili ya gani ni ku ba yanzu bane malam yace mana wannan abu haram ai jiya ku malam yahudu ba yace wannan haramun ne to mai aka yi kuma malam yana yi to sai wannan ya haifar da tunanin cewa shi da malami ya karanta ya sanin ma bai aikata mu ko idan ba mu aikata ba ina laifin mu ka dole malami zaman to kuduwa ga mutane to shine malam yake cewa kuma ibarar su kikkiawa jumla ce mufida wa jamila وأزين الحلي على العالم التقوى صورا الله سي بان مالا يكاو مغانا مالمي سي كما يكاو ya shiga maganan ɗalibin ilimi, ladabin ɗalibin ilimi, yake cewa wa haqiqun ya cancanta, ya dace, ya zama haqqi alaman jalasa aliman, duk wanda ya zauna tare da malami a matsayin tambaya yake, a matsayin yana sauraron karatunsa, ko a matsayin yana ɗaukan karatu a gurinsa, inda mutum ya zauna da malami, yake cewa haqqi ne akan wannan mutumin, ya cancanta a gare shi, an yanzura ilaihi, ya kalli malaman bi ainil ijlali, da idon girmamawa. Ka kalli malami da idon girmamawa, kada ka ganshi kai masa kallo na raini, ko ka zo tambaya, ko ka zo neman ilimi, ko ka zo karatu, ko ka zo sauraro. To idan ka zo gaban malami, sai mutum ya kalli malami da wato idon girmamawa, wa yunsita lahu, ya yi tsit ya saurare shi, wa yunsita lahu, ya yi tsit ya shiru ya saurare shi. Kada mutum ya zama yana surutu a majalisin malami, malami yana magana kai kana magana, yana jinka ko baya jinka, wannan baya daga cikin girmamawa. Ko ya fara magana kafin ya karasa magana, kai wuf ka shiga cikin magana, ta wannan baya daga cikin ladabi na musulmi ko dalibin ilimi. Ce wa yunsita lahu, ya yi tsit ya saurare shi, inda al-maqali, idan malami yana magana, kada ka ja da shi, kada ka yi musu da shi. Yake cewa wa an takuna muraja'atuhu lahu, ya zamana tambayarsa ga malami, ko tattaunawarsa da malami. Muraja'a ma'ana ka koma ka tambaye shi, ko ka tattauna da shi. Tafahuman, dan neman fahimta. La ta'annutan, ba dan neman kure shi ba, ko kuntata masa ba, ba dan neman kuntatawa ba, ba dan neman kure shi ba. Ta'annut, an dauko daga anat, mashaqqa, liman khashiya al'anata minkum, mashaqqa ma'ana tambaya ilimi ce. Akwai tambaya da mutum zai, dan bai san abun ba, yana so ya sani, yana so ya fahimta, sai ya tambayi malami, malami sanar da shi. Akwai tambaya da mutum zai, ba fahimta ce yake so ba, dama ya san abun ko bai sani ba, yana so ya kore malamin, ya kunyata malamin gaban jama'a, ya nuna cewa malamin bai sani ba, ya nuna cewa shi ma ya fi malamin sani. To wannan ba da kyau, wannan ba daidai bane. Shine malamin yake cewa wa an takuna muraja'atuhu lahu tafahuman, dan neman fahimta, la ta'annutan, ba dan neman kuntatawa ba, ba dan takurawa malamin ba, ba dan a nema a kure shi ba. To wannan ba daidai bane, wannan haramun ne. Sai malamin yake cewa wa bi qadri ijlali talib lil alim yantafi'u bima yufidu min ilmihi, gurgudan yadda dalibi yake girmama malami, yantafi'u, zai fa'idanta, bima yufidu min ilmihi, da abin da malamin yake bashi na ilmi. Kana girmama malami, zaka fa'idanta da ilminsa. Idan baka girmama shi, ba zaka fa'idanta da ilminsa ba, domin kana girmama shi, duk abin da zai fada ma zaka dauka da muhimmanci, zaka riko da shi gam-gam, ba zaka raina abin da yake fada ma ba, zaka ga mutuncinsa. Don kana ga mutuncinsa, sai ka girmama ra'ayinsa, ka ga girman abin da yake fada maka. To amma ko idan baka ga girmansa, duk abin da malam zai fada maka, sai ba zaka dauka da muhimmanci ba. Mujigun malama ne yace kaza, a wa mani wallahi ni ban yadda ba, da Allah rabu da shi, ni wanda zance ni ban taba ji ba. To kai din wa, bai ban taba ji ba, zaka jahili ne ba. Malam wani yace kaza, amma ni ban taba ji ba, ni ban yadda da wannan ba. To kai din wa, baka taba ji ba, kai din wa, ka kai matsayin da zaka ce ni ban taba jin wannan ba, me ka karanta? To gurgudan girmama malami, zaka fa'idanta da iliminsa. Kuma malami idan ya fahimci kana girmama shi, in ya zama na ɗalibin ilimi ne, to zai baka lokacinsa, yi maka bayanin da ba zai wasu ba, ya soka, zai iya ƙoƙarinsa ga cewa ya fahimtar da kai, ya baka fa'ida. Amma malami ya fahimci baka girmama shi, ka raina shi, to ba zai maka bayanin da kake so ba, ko ka yi tambaya sai ka ji a takaice ya halatta shi kenan, haramun ne shi kenan, don ya san baka kaddara shi. Dan adam ne malami shi ne, amma kana mutunta shi sai baka lokaci maka bayani mai gamsarwa. To shine ɗaya daga cikin magabata Maimun ibn Mahran yake cewa kamar yadda Imam Ibn Abd al-Barr ya kawo cikin littafinsa Jami'u Bayani ilmi fadlihi, yace la tumari aliman wala jahilan, kada kai ya jayiya da malami ko jahili. Yace fa innaka in maraita aliman, idan kana jayiya da malami khazana anka ilmuhu, sai hana ka ilminsa. Kaza ya bar karatu a kaza 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 hadisi kaza alaga wannan hadisin dhaifi malam, ya fara karatu kenan ana tafiya ana tafiya abu kaza haramu ne alaga ta malam, malam wani ce wannan ya halatta fa, to kaga sai hana maka ilminsa. Wa in maraita jahilan, idan kana jayiya da jahili khashuna saduruka, sai zuciyarka ta yi kaushi, dai zai ka baka haushi ne, zai jawo ka ne kai fushi ka rika fada da shi, ka zama mai kaushin hali. Malami ma kada kai jayayya da shi, jahili ma kada kai jayayya da shi. To shine malam yake cewa wa bi qadri ijlali talibi lil alimi yantafi bima yufidu ilmihi, gurgurin da kake girma malaminka malami zaka fa'idanta da abin da yake baka na fa'ida na ilmi. Wannan shine tsarin magabata, wato girmama malami a majalisin karatu da sauran gurare. Imam Tawus yake cewa, Tawus ibn Kaysan yake cewa inna min as-sunnati an tuwaqqira al-alima, yana daga cikin sunna ka girmama malami. Haka Ayyub ibn al-Qarriya yake cewa ahaqqu an-nas bil-ijlali thalatha, wajen mutanen da suka dace a girmama su mutane guda uku ne, malamai wal ikhwan da ƴan uwa wa sultan da sarki shugaba. Yace wanda ya raina malami afsara dinahu, sai bata addininsa. Don kare na malami ba zai maka bayani ba zai baka fatawa ba, sai ka zo cikin jahilci ka bata addininka. Wa man istakhafa bil ikhwan, wanda ya raina ƴan uwansa wanda suke tare da shi afsara muru'atahu, sai bata mutuncinsa, ba su ganka da mutunci ba. Wa man istakhafa bis sultani, duk wanda ya raina shugaba afsara duniya, zai bata duniyarsa. Dan shugaba idan ya tabbatar ka raina shi ba zai kyale ka haka ba, shi ma yadda zai sanyi zai bata maka rayuwarka harkokin samun sanka. To shine malamin yake cewa wal aqilu la yastakhifu bi ahadi, mai hankali ba zai raina kowa ba, kowa ka bashi hakkin shi ka zauna lafiya da kowa. Da gani akwai maganganu za abu ne shafi ladabi na malami ɗalibi tare da malaminsa wanda mun so mu kawo, amma lokaci ba zai bada dama ba, za mu tsaya a nan. Darasinmu na gaba insha Allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya, da fatar abin da muka faɗa ya zama daidai. Allah ya ba mu darasa gaba ɗaya, abin da muka faɗa ya zama da kuskure, Allah ya yafe mana gaba ɗayanmu, Allah ya ba mu ilimi mai amfani, Allah ya wazir mana da zama lafiya a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.